Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. To makon jiya kun ji bakon namu Shau Aliyu ya soma bayyana mana yadda hawa-hawan farashin kaya ke yi wa tattalin arziki da rayuwar yau da kullun illa. Yau ya ci gaba da bayani a tirarsa da wakilin murar Amurka da ke Abuja, Malam Nasiru Adamu Ali Kaya. Nasiru fili gare ka.
Yishu da take cikin rayuwar mutanen ƙasa gaba ɗaya ta dogara ne daga manufofi ko tsare-tsare irin na gwamnati.
Wannan haka yake, kun gwamnati ce ku koma aiki sai ta fitar da dokokin da za ku yi aiki. Saboda duk abin da za ka yi da doka, in za ka je sai da man fetur, ai sai an baka license. Duk iya kuɗinka sai an baka license. In kuma ba a baka ba a kama ka. To kullun gwamnati ne za ta sauka yadda za ka samu license din da irin harajin da za ka biya. In ta cika haraji da yawa ta kori mutane. In ta sauka haraji mutane da yawa sai aikace-aikace. Dan abin da zai koma hannun gwamnati ya dawo hannun mutane. Madadin gwamnati ta gina ma mutane gida sai su yi amfani da abin da suke samu na wannan sauƙi sai su gina gidajensu. Haka kuma gwamnati sai ta koma ta kalli ma'aikata da suke ƙasan da abin da ake ba su. Saboda su ma'aikatan su ne idan ba su gyaru ba to ba tsarin da zai gyaru. Idan ba su ƙoshi ba to ba tsarin da zai ƙoshi.
A ƙarshe gaba da yi shau, me za ki ce kan gwamnatin Najeriya? Sun tana kan daidai, na san dai kwanakin baya ba ka mara baya kan manufofinta na rufe kan iyaka da suka shafi tattalin arziki. Shin ka soya manufa ko akwai wani abu da ka hango?
A'a. Ni fa a kan rufe iyakoki a kan abinci ina da ja saboda abin da ya sa nake ta ƙoƙarin gwamnati ta fahimta shi ne manoma dai ake so su yi noma. Kuma manoman nan sun yi noma. Amma rabin mutanen ƙasan suna yunwa. An kuma yi noman mai yawa. Saboda mene? Saboda abincin da zai iya daidaita farashin. Mun samu wasu daga cikin mutanen ƙasar sun amfani da wannan dama na gwamnati sun siya abincin sun aje. To waɗannan mutanen ma sai gwamnati ko gwamnati ta koma ta bude iyaka ko kuma ta tabbatar da cewa abincin da ake noma yana zuwa kasuwanni ba dole ne manomi sai ya samu ƙazamiyar riba ba. Saboda idan manomi ya koma yana samun ƙazamiyar riba to me sai masa da mota fa shi ma zai kwace kuɗin. Kaman abin da muka gani inda kasa na zonar lafiya kana zuwa maka a naira 600 sai yanzu ta koma ka za ka je maka a miliyan 1,600 to kaga duk abin da ka samu da riban da ka samu kaga inda ya koma to haka tsada take tana da multiplier effect to gwamnati kullun ta kula a raba arzikin kasan daidai wanda zai cuci wani wanda zai amfani da wata dama a cuce shi to a karya shi wanda zai amfani da an buɗe boda ya karya noma to a rinka kula da kasuwan a kulle bodan a ko kuma a ɗibo abincin da ya dace a ɗibo saboda duk abincin da muke fama da duk rayuwar talaka a Najeriya yanzu abinci ne kuma kowa mai sauraron wannan shiri ya duba gidansa ya ga abincin da yake da shi a gida ko kuma gwamnati ta sa a yi mata survey ta ga shin mutanen da ke da abinci a gida mutum nawa ne. Saboda a duniya duk inda aka yi maganar ƙasa ana maganar food security ne. Kuma food security din nan ba wai a tara abincin ba. A'a, a samu abincin da mutane za su iya siyan shi. A wani ƙaulin ma mutane da ba su iya siyan abinci raba musu ake yi. Gwamnati ta siya ta raba musu domin a karya farashi. To a haka ne mu muke kallon tattalin arzikin ƙasa. Kuma da irin wannan kasafin kuɗi da aka yi mai girma muna goyon bayan wannan kasafin kuɗi mai girma sannan kuma da irin aikace-aikacen da aka zuba a ciki za a yi muna goyon bayan su sai dai shawaran da muke bayarwa a yi maza-maza a kalli kasafin kuɗi a rinka fara shi a lokaci da wuri sannan a gama shi da wuri sannan a rinka duba shi ƴan majalisun mu sannan kuma talakawa a inda duk aka gaya musu ana musu aiki to su tsaya tsayin daka su ga an musu wannan aiki.
Bishop Aliyu kafin mu ci mun gode. Zamu ce wato ya nuna in wancan kayansu suka yi tsada kowa sai ya rike nasa kenan ya sa su yi tsada kuma idan ka sayar da naka da tsada za ka je ka sayi wani abu da tsada sai ya zama ba wata ribar ki.
Haka yake ai ita tsada tunda aka yi duniya ita tsada karye ƙasa take yi ita ke karye kamfanoni su karye su ruguje saboda idan kai tsadan sai duk kudaden mutane sai ya kare bayan kudaden ya kare sai su kasa siya in sun kasa siya kai da kai da kayan naka sai ya lalace kai kuma idan ya lalace sai ka rasa mai siya sai dai ko ka raba ko kuma ka karye farashin shi din to kafin akai ga wannan yanayi gwamnati ne ya kamata ta daidaita kasuwa ta duba yawan mutanen da suke iya siyan abinci wanda ba za su iya ba a samar musu da yanayin da za su iya siyan abincin nan wanda shine zai zaunar da kasar lafiya saboda da shi babban matsalan kasa duk karashin da suka ci gaba akwai waɗanda suka bada allowances na abinci duk mutumin in dai dan kasa ne yana jin yunwa je wani wuri ya ci abinci muna da irin wannan
wato yushin shi yasa wasu in kasuwa suke da wata dabara in za ka ga shaguna ana sai da haja iri daya amma sai a shi zuwa wani shago idan ka je nan sai ka tarasu wannan shagon suna cin yar karamar riba ce maimakon sauran
to ai ta fi albarka ma karamar riba ta fi albarka duk sanda ka ji ana koda riba har ta wuce hankali to wannan wuce hankalin za ta dawo maka duk abin da kai sai an maka in ka tsananta a riba za a tsananta maka to amma abin da yafi ma'ana shi sai akai gwamnati kullun ta rinka amfani da kididdiga mutun nawa ne suke iya shiga kasuwa mutun nawa ne suke iya siyan abu a kasuwa mutun nawa ne da suna da karfi yanzu ba su da karfin haka duk waɗannan karfin da suka rasa fatatala biki ne ke rasa karfin saboda shi ita shi wannan ma'auni na GDP gudunmuwar kowa ne karkaraina mai faskare sai ya fasa sannan ka ci tuwo shi zaka ga a al'umman mu galibi da take zaune lafiya saboda kowa yana cin karamin riba mai siyar da zogala karamin kudi mai siyar da dawa karamin kudi mai siyar da wake karamin kudi kowa ya ci kadan amma a daji sai wasu sun yi arziki ba a ma kasa haka a zauna lafiya in dai an dage sai wasu an kamce sai sun zama arziki ai abin da ya jefa kasan cikin tashin hankali kenan da wasu wasu da suka samu dama a gwamnati suka ce sai sun zama kazaman masu kuɗi suka yi ta ɗiban kuɗin ma ba su abin da za su yi da shi ba a ƙarshe suka karya kansu suka karya kasan to haka ma idan aka ɗaure mu wasu bangare cewa sai sun yi arziki saboda kawai su dama an cuce su ba haka ba ne abin da yake shine kowa zai iya yin arziki in an saki kasa aka saka mata mara saboda wanda da yake cin abinci to daya in abinci a hade sai zai ci so uku ne wannan riban naka dai tana nan
to ni yasa shi shi ka kula ko masu kosai ma suna da wata dabara
na'am
in ka je ko sai a ce a bada alakoro to wannan dabarun suna jan mutane su rike siya kuma ga yan riba kana
to ai ita kyautatawa a kasuwa ko kuma kyautata a mu'amala ita ce take taimakon wanda suka yi wannan mu'amala a sannan kuma a tattalin arzikin kasa duka abinda kake gani ana kai su kasuwa ba wanda yake kaya kasuwa domin karya ci riba duk wanda yake ya kai don riba ne saboda haka dole ne sai an kuma a riban hawa biyu ne akwai normal wanda take ita ce madaidaiciyar riba akwai kuma abnormal wanda take ita ce wannan shu'umar riba ce to shu'umar riba it duk sanda ta shigo to banna za ta yi amma akwai lokacin da Allah wanda ya halicce mu ya tsara riba in ka ganta to bagatata yakan azurta wanda ya ga dama shine misali lokacin da aka yi fari ba a samu abinci ba kai sai ka samu to sai ka ga kai Allah ya baka dama ka samu kuɗi to wannan daga Allah ne ko kuma Allah ya bada abinci mai yawa sai ka ji an ce ai duk kasuwa dabbobi duk sun yake ba saboda abincin sun da ake nema duk an samu a sauke sai su yi arha kuma to wannan daga Allah ne amma abubuwa na artificiality mu kula cewa wannan Afirka ta yamma Najeriya ita ce uwarsu duk abin da ake yi mutanen Afirka ta yamma suna nan a tsakiyar Najeriya ba masu takardu kuma misali sai ka dauki wannan doya din nan da ake a cikin Najeriya doya din nan da ake yi zaka iske cewa yana zaga ko ina Afirka ta yamma in zaka ci kuma sai an dauka daga nan an kai maka to in ka kulle boda akwai abin da su kuma a can ake yi in an shigo da wani yanayin abinci zai karye wani yanayin abincin amma kuma abin kiyayewa shine akwai dokoki na noma wanda sai mun koma mun yi wannan tunanin noma a wannan zamanin ya fi karfin ka ce sai kowanne talaka ya koma gona wannan ba haka yake ba abin da yake kamata manyan kamfanoni da manyan masu kuɗi su koma gona su dauki mutane su musu aiki a gonaki su fito da abinci wannan shine akai shine mechanization saboda subsistence farming in dai kowa zai dauki fatanya ne duk za a je a wahala ne in tsutsa ta zo kowa zai kare
wato kowa sai ya zama haihuwar guzuma kenan ya kwanta kowa kwanta
yawa to amma idan akwai manyan kamfanoni gwamnati ta fi samun dama ta ba su kayan aiki ta ba su taimako suna da kuɗi da za su shigo da kayan aikin su ta ba su goyen baya in sun samu lalura a ba su kuɗaɗe su su gyara gonakin su suna da bankuna sannan kuɗaɗen su yana cika cikin gwamnati amma in manoma ne kanana duk wanda ya sayar da masara buhu 10 ya tattara kuɗin zai je ƙauye ne ya haƙa rami shi ma ya rufe ba na kata bane so saboda haka manoma suka zama kanana da yawan gaske kowa ya kwaje kuɗi ya sai da kuɗi sai a kwashe kuɗi a economy din sai a koma da shi bayan economy din sai a kulle su sai wata shekara shi yasa sai a nemi kuɗin a rasa saboda yanayin kasuwancin mu da yanayin ɗabi'un mu da kuma yanayin tsare-tsare na gwamnati wanda bai taimaka ma fito da kuɗaɗen
mun gode da waɗannan bayanan Malam Shehu da fatan masu sauraron mu sun himmatu yanzu a madadin shi Malam Shehu Aliyu da wakilin murar Amurka dake Abuja Nasiru Adamu Elkaya da Solomon Abu da Tobahiro Deodone da suka rereta mana sauti ni Salo Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya tare da alherin Ubangiji
kuɗi a kaje daga hanya mai kuɗi a kaje daga hanya mai kuɗi a kaje daga hanya mai